الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 8 ga watan Safar shekara ta 1435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 11 ga watan 12 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 11 a bangaren lissafi suratu hud kafin darasi na yau ba laifi yan tambayoyi suka iya gabata na'am
wai
dangane da yin alkanut ta wuturi kafin ruku'u ya dace a yi ko bayan an dago daga ruku'u mafi yawan malamai sun tafi akan ba bambanci ya halatta ka yi ta kafin ruku'u kuma ya halatta yin ta bayan dagowa daga ruku'u illa kasancewar masu bin diddigi daga cikin magabata masu tankadi da rauraye iya abinda suka fahimta ita alkanut wato ta wuturi ana yin ta ne kafin ruku'u kamar yanda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nace amma duk wata alkanut ta annawazin wanda ake yin ta domin sababin saukar wata musiba to ita wannan tana kasancewa bayan dagowa daga ruku'u amma tare da halaccin zaka iya yi gabanin ruku'u zaka iya yi bayan ruku'u amma ita abin da yafi dacewa ta wuturi kafin ruku'u ta faruwar wata musiba ita ko bayan an dago daga ruku'u na'am wai karatu a cikin shafa'i da wuturi bayyanar da shi ake kofa a goye ake yi abinda muke so mu gane na filfili da waɗanda suke na dare da waɗanda suke na yini duka ya halatta fuskan nan biyu bayyanawa da goyewa illa kasancewar duk wata nafila ta dare to an fi so a bayyanar da karatunta nafila ta yini an fi so a goye karatunta an gane ko amma tare da cewa iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a shafa'i da wuturinsa yana bayyanar da karatu na'am wanda bai yi wuturi ba zai kasance bayan sallah wai shafa'i da wuturi mutum yakan iya rama shi bayan ketowa alfijir a magana mafi inganci shafa'i da wuturi in dai alfijir ya keto to sun faɗi a gane ko ba maganar ramuwarsa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan wani uzuri ya gitta masa bai samu ba yayi qiyamul layl wanda a duk dare na Allah yana yin raka'a 11 kamar yanda matarsa Aisha Allah ya karama ta yadda ta rawaito mana tace amma idan wani uzuri ya gitta masa bai samu ba yayi idan aka wayi gari Aisha tace bayan sallar asuba zuwa azhar kenan shine kenan da hantsi manzon Allah yana yin raka'a 12. To amma maganar wutiri cewa in alfijir ya keto mutun yakan iya ramawa, wannan lalle haka wasu daga cikin magabata suka tafi akan haka, musamman malaman Malikiya. To amma magana mafi inganci, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana karshen lokacin wutiri, in dai alfijir ya keto to ya fadi ba maganar rama shi, ba maganar ramuwa shi. Na'am. Wai kana iya yin shafa'i a dunkule raka'a uku, ko kuma dole sai ka salimci in kai biyu? Abinda muke so mu gane, bayani ya gabata, nau'ikan wutiri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan nau'i 10 ne. Wanda nau'i na farko, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi biyu ya salamce, biyu ya salamce. Idan yayi sallama biyar, sannan sai ya kawo raka'a daya ta cikon 11, ita ce wutiri. Nau'i na biyu, yayi biyu ya salamce, yayi biyu ya salamce. Idan yayi sallama hudu, sai ya tashi ya kawo uku a dunkule, wanda shine matsayin wutiri. Nau'i wanda yake na uku, yayi biyu ya salamce. Idan yayi sallama shida, sai ya kawo daya na cikon 13, shine wutirin. Na hudu shine yayi biyu ya salamce. Idan yayi sallama biyar, sai ya kawo uku a dunkule, shine wutirin. Nau'i wanda yake na shida, idan yana yin raka'a tara, wanda idan yayi tun daga farko baya zama sai a ƙarshen raka'a ta takwas, a ƙarshen ta takwas zai zauna sai yayi tahiyya. Idan yayi tahiyya ba tare da sallama ba, sai ya tashi ya kawo ta tara. In ya kawo ta tara, sai ya zauna yayi tahiyya, sai ya salamci. Wannan shine nau'i na shida. Nau'i wanda yake na bakwai, yana yin raka'a bakwai, amma baya zama sai a ƙarshen ta shida. A ƙarshen ta shida idan ya zauna yayi tahiyya ba tare da sallama ba, sai ya tashi ya kawo ta bakwai. In ya kawo ta bakwai, sai ya tahiyya, sai ya salamci. Nau'i wanda yake na takwas, yana yin raka'a biyar kinna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, baya zama sai a ƙarshen ta biyar kin, zai yi tahiyya ya salamci. Nau'i wanda yake na tara, yana yin raka'a uku. A raka'a uku idan yayi biyu sai ya salamce, sai ya tashi ya kawo daya, wanda shine mafi yawa yanda mutane suka saba. Sannan nau'i wanda yake na goma, yakan yi raka'a uku gaba daya, sai a ƙarshen ta uku yake zama yayi tahiyya ya salamci. Akwai ƙari, nau'i na 11 shine yana yin wutiri da raka'a ɗaya tak, kamar yanda yake cikin hadisin Abu Ayyub, yana cikin Sahihu Muslim. To waɗannan su ne nau'ika na wutirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka dai a takaice, in uku za ka yi, kana iya yin biyu ka salamce, sai ka tashi ka kawo ɗaya sannan ka salamci. An gane ku? In ka yi biyu sallama za ka yi, sai ka tashi ka kawo ta uku, sannan sai ka zauna ka yi sallama. Ko kuma ka yi ukun a dunkule, sai a ƙarshen ta ukun kenan za ka yi tahiyya ka salamci. Amma ba a yin uku ka yi biyu ka zauna ka yi tahiyya ba tare da sallama ba, sannan ka tashi ka kawo ta uku. Wannan akwai hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da kamanta shafa'i da wutiri da sallar ta magriba. Ka yi biyu ba tare da sallama ba, sannan ka tashi ka kawo ɗaya, sai dai ka yi biyu ka salamce, sannan ka kawo na cikin uku. Ko kuma ka yi ukun gaba ɗaya, ƙarshen ta ukun kenan ka zauna ka yi tahiyya ka salamci. Na'am. Wai misali, wai kamar su da yawa akan kawo mamaci gida ba tare ba da an masa sallah, sai an sa shi cikin gidan shi an hutu. Kwarai wannan ya halatta, an gane ku? A sa shi kenan iyalin sa su yi ban kwana da shi, don ya halatta ka buɗe fuskar mamaci ka gan shi har ma ka sumbance shi. Kamar yadda Abubakar Allah ikara masa yadda ya ɗan fita bayan gari, ya samu labarin mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ya dawo manzon Allah yana lullube da wani mayafi, ya daga mayafin ya sumbanci fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin idanunsa, sai yake cewa dibta hayyan wa mayyita, yace ka zarkaka halin kana raye da halin kana mace. Wannan dalili ne a tabbace wanda yake nuna halaccin wato mutum ya bude fuskar mamaci har ma ya sumbance shi. An gane ko kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabinsa wanda ya samu shahada a fagen daga, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bude fuskar ya sumbance shi. To dan haka ba laifi akan iya shigar da mamaci cikin gidan shi idan an kawo shi. Kenan wannan kana maganar kenan in ya mutu a wani wuri can da ba, in kuma a cikin gidan shi ya mutu, to daman ma aikatun a huddo shi don abin da akan iya yi wanda ya halatta a shari'ance akan yi. To ba laifi idan an kawo shi ana iya shigar da shi kenan su gan shi, sannan kuma a fito da shi a yi masa sallah a kai shi, ko bayan an masa sallah a shigar da shi, ko kuma kafin a yi masa sallah. Amma abin da ya dace in an masa sallah kawai a yi makabarta da shi kenan, kafin a yi masa sallah ana iya shigar da shi. Na'am.
Ala hukunci kama lokacin da mutum zai karanta Al-Qur'ani ba kan suwa bismillah da za a fara.
Wai dangane da yin bismillah a ina ne ta dace ga mutumin da ke nihin karanta Al-Qur'ani? Inda ake yin bismillah shine sai idan karatu ya kasance a farkon sura ne. Duk farkon surar da zaka karanta to an sunnanta maka kai bismillah a farko kafin ka fara. Amma lokacin da zaka fara karatun Qur'ani daga tsakin sura to ba maganar bismillah. Iya abinda zaka wadatu da shi shine al-isti'aza, kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko abinda ya kama da haka. Dan ita bismillah tana kasancewa ne a farkon sura ba a tsakin ta ba, inda take kasancewa a tsakin sura kawai sai cikin suratul Naml da Ubangiji ta'ala ya saukar da ita. Sura ɗaya takce zaka toge ba tare da yin bismillah ba ita ce suratul Tauba. A gane ku, suratul Tauba ita kadai ce daga cikin surorin Al-Qur'ani wadda ba a buɗa ta da bismillah. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya ƙarshen aya ta 68, wanda wannan aya cikin bayani ne akan ƙarshen hallaka da tabewa na samudawa mutanen Annabi Salih, wanda ya maimaitu sunna ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, idan azabar Allah ta sauka ga masu ƙaryata manzanninsa, wannan azaba za ta haɗa su, amma duk wanda ya gaskata manzo daga cikin manzannin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da shi jagaban tafiyar, su kadai suke tsira daga cikin jama'ar da azaba ta sauka a kansu. Kamar yanda mutanen Annabi Salihu sun soke wato taguwar da suka nemi cewa annabin Allah Annabi Salih ya roƙa musu Ubangijinsa ya zo musu da wannan taguwa, in har wannan taguwa ta bayyana kamar yanda suka nema to za su gaskata shi a matsayin manzo, wanda wannan mu'jiza su ne suka yi ikitirahinta da kansu, suka kage yanda suke so su ga wannan mu'jiza, suka ce taguwa suke so wadda za ta iya shanye ruwan garin gaba daya, kuma za ta iya ba alƙaryar gaba dayanta nuna, kuma taguwar wato ta zo da ɗanta yana biye da ita, kuma ta fito daga cikin fandusi. An gane ko, fandusi kenan mulmulallen dutse wanda yake kurman dutse. Annabi Salih alaihi salam ya ce da su, in har na roƙi Ubangijina ya zo muku da abinda kuwa kaga, za ku gaskata ni a matsayin manzo? Suka ce kwarai da gaske. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karfafi bawansa Salihu da wannan mu'jiza kamar yanda mutanensa suka nema, kuma akan tsarin da suka nema na cewa ta shanye ruwan gari gaba daya, Ubangiji ta'ala sai ya kasa wannan ruwa kashi biyu, ma'ana yau shanta ne gobe shan su ne, kamar yadda Allah ya faɗa mana hadhihi naqatul laha shirb wa lakum shirbu yawmin ma'lum, kamar yadda yace wa nabihum annal ma'a qismatun bainahum kullu shirbin muhtada. A ƙarshe dai suka ga cewa su ba za su iya ɗaukan haƙuri ba akan irin wannan yanayi. Yau ta sha gobe su su sha, suna ganin cewa ta takura musu, suka yi shawara tsakaninsu tare da haɗin kan manyan gari gaba ɗaya. Aka samu wani shaiɗani la'antacce ya soke ta. Da ya soke wannan taguwa, Ubangiji Ta'ala ya turo ma bawansa Salihu saƙon cewa iya rayuwarsu nan gaba shi ne tsawon kwana uku. Bayan kwana uku azaba za ta sauka daga mata su. Annabi Salihu ya isa musu da wannan saƙo ya ce da su ta matta ufi dari kun salasa ta ayya. Ku ji daɗi da rayuwa a cikin gidaddajinku ko kuma a cikin garinku wato tsawon kwana uku. Ya ce da su zalika wa'adun ghairu maqbul. Wannan ku alƙawari ne wanda yake ba na ƙarya ba, an gane ko ai ghairu kadhib ko kuma ka ce ghairu maqbul wanda yake ba abun jinginawa zuwa ƙarya, alƙawari ne kenan wanda yake na gaskiya. Ubangiji Ta'ala ya ce fa idza falamma jaa amruna, lokacin da lamarinmu ya zo musu, me yake nihi da lamarinmu? Ita ce azaba. Najjayna salihan walladhina amanu ma'ahu bi rahmatin minna, Ubangiji Ta'ala ya ce bawanmu Salihu da duk waɗanda suka yi imani tare da shi, Ubangiji Ta'ala ya ce sai muka tsiratar da su da rahama ta musamman wato daga wajenmu, wanda wannan jin kai ne na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Sai ya ce wa min khizi yawmi iz, ya ce haka nan wato muka tsiratar da su wato dangane da kaskanci na wannan yini, an gane ko? Duk da cewa malamai suka ce abinda ake nihi wa min khizi yawmi iz wato game da kaskanci da kunyata na wannan yini, kenan kamar yanda Allah ya tsiratar da su a nan duniya haka a yinin alkiyama Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shi zai tsiratar da su. Dan babu yini wanda yake na kaskanci da kunyata irin yini wanda yake na saukar azaba ga duk wanda ya karyata Ubangijinsa, ya karyata manzanninsa. Dan haka shine Allah yake cewa wa min khizi yawmi iz, wato muka tsiratar da su game da kaskanci da kunyata na wannan yini. Sai ya ce inna rabbaka, lalle Ubangijinka huwal kawiyu, wato shine mai matukar karfi wanda ba a rinjayarsa, al-aziz wanda yake kasaitacce wanda babu wani abu da ke dagararsa. Kenan nan duk nuna isar da suka yi da dagawar da suka yi a ban kasa na cewa za su iya tsiratar da kansu game da azabar Allah, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya gama da su. Shine yace inna rabbaka huwal qawiyyul aziz, lalle Ubangijinka shine mai matukar karfi kenan wanda babu abin da ke gagararsa, al-aziz wayayye kasaitacce wanda ba a rinjayarsa. Sai yace wa akhadha alladhina zalamu as-sayha, wadanda suka zalunci kawunansu Ubangiji Ta'ala yace tsawa sai ta damke su, wanda kururuwa ce Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya sanya mala'ika yayi. Fa asbahu fi diyarihim jasimi, gaba ɗayansu sai suka zamanto suna gurfani akan gwiwoyinsu suna matattu a cikin gidajensu. Bayani ya gabata, me yasa a nan maimakon a gabatar da saukar azaba sannan tsiratar da muminai ya biyo baya? Saboda abin da ya fi mahimmanci a wajen Allah shine tsiratar da bayi waɗanda suke nagari, domin shi mumini a kullum yana buƙatar, yanzu kai tsaye da aka bada labarin cewa lokacin da azaba ta sauka sai muka tsiratar da Salihu alaihi salam da waɗanda suka yi imani tare da shi, kaga wannan albishir ne ga muminai. Kuma tsiratar da manzannin Allah da waɗanda suka yi imani da shi, shi ya fi mahimmanci a wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala sama da hallakar da waɗanda suka karyata shi. To dan haka kenan sai da a gabatar da labarin kenan tsiratar da su, sannan kuma aka biyo baya da bayanin wato hallakar da waɗanda suka zalunci kawunansu. Shine sai Allah yake cewa ka Allah ya ganu fiha, ka ce kamar ma basu zauna ba a cikin alkariya, ma'ana tamkar ma ba a yi su ba, an gane ko ubangiji ta'ala sai yace ala ku saurara inna samuda kafaru rabbuhu lalle samudawa mutanen salih sun kafirce ma ubangijin su ala ku dada saurarawa bu'dan li samu ubangiji ta'ala yace turda Allah wadai ga samudawa mutanen salih wannan tsinuwa ce ta albarka ubangiji subhanahu wata'ala ke musu kamar yanda yayi ma dukkan wasu wadanda suka karyata manzanni wanda wannan tsinuwa tun daga nan duniya har zuwa yini na alkiyama kamar yanda Allah ya tsine musu a rayuwarsu ta duniya lokacin da azaba ta sauka kuma ya sunnanta tsine musu albarka har zuwa kiyama duk wani mu'mini inda zai karanta littafi to sai ya karanta tsinuwa ta Ubangiji subhanahu wata'ala akan wadannan jama'a to haka ayinin alkiyama a taron jama'a na farko da na karshe Ubangiji subhanahu wata'ala zai dada tsine musu albarka kamar yanda ya gabata wa utibihu fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawm al-qiyama duniya da lahira tsinuwar Allah ta tabbata akan duk wanda ya karyata manzannin sa yau zamu tashi kenan aya ta gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala Allah tabaaraka wa ta'ala ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بإجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أعدد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود Ubangiji ta'ala ke cewa walaqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra tabbas wato jakadunmu sun je ma ibrahimu alayhi salam bil bushra wato da al bushra na musamma lafazin al bushra shine ba da labari dangane da abin da ke faranta zuciya duk abinda zai faranta zuciya na labari shine ake kira da albushira duk da cewa wani lokaci akan aran wannan kalima ayi amfani da shi dangane da bada labarin da ke bakanta zuciya shine azaba kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa fa bashirhum bi azabin alim to dan haka malamai sai su canza anan fa bashirhum sai su ce i musu gatse an gane ko to anan shine Ubangiji ta'ala ke cewa tabbas wato jakadunmu kenan sune mala'iku sun zo ma Ibrahimu alayhi salam bil bushra wato da albushir wanda yake nan musamma bayani game da albushir din zai zo nan gaba qalu salama wato sai suka ce da Ibrahimu alayhi salam wato salama ma'ana muna maka sallama sallama ko kuma amincin Allah ya tabbata akan ka kenan fa sallimu salama kenan suka yi masa sallama sallama an gane ko nan sai aka shafe kenan fi'il kin sai aka zo da wato shine maf'ulul mutlaq ay sallimu salaman suka ma annabi Ibrahimu alayhi salam sallama nan malamai suka ce dalili ne wanda ke nuna karamci na annabi Ibrahimu alayhi salam gidan Ibrahimu alayhi salam kofa ce buɗe ba dare ba rana duk lokacin da bako ya zo kawai sallama zai iya shiga ba maganar neman izini an gane ko dan haka Ubangiji ta'ala ya ce qalu salama sai suka ce amincin Allah ya tabbata akan qala salam ibrahimu alayhi salam sai yace amincin Allah kuma ya tabbata akan ku ma'ana salamun alaikum kuma amincin Allah ya tabbata akan ku dan haka malamai suka ce anan kuma mai da sallama ta ibrahimu alayhi salam ta fita su me yasa saboda su jumla ce wanda take fi'iliya shi kuma mai da sallama ta ibrahimu alayhi salam jumla ce wadda take ismiya wanda ita ko ka'ida jumla ismiya wato shine tufidu wannan tikrar waddawam wasubut an gane ko amincin Allah kenan ya ci gaba da tabbata da dawama akan ku fa malabisa ubangiji ta'ala yace bai yi wata ba ibrahimu alaihi salam shigowar baki ke da wuya an ja'a bi ijlin hanif wato kai tsaye kawai sai ya zo musu da dan maraki wanda yake gashashe hanif bi ma'ana mahanu an gane ko dan maraki wanda yake gashashe shi irin wannan gashi suka ce gashi ne wanda ake yin shi a cikin ƙasa da duwatsu an gane kai tsaye annabi Ibrahim alaihi salam wato ya kada dabba ya kada dan maraki ya yanka kuma a can ubangiji ta'ala sai ya bayyana mana sifar marakin karka fahimci cewa wani kanjamamme ne wanda ba a kushe shi ne wanda yake mai mai faja abi ijilin salin to wannan kasancewar mutumin kwarai kenan wanda shi idan yayi bako to murna yake wannan yini ne wanda yake na farin ciki da murna dan haka jikokin Ibrahimu alaihi salam larabawa suka gaji wannan karamci wanda su galibi a cikin mutum goma a larabawa sai kai sa'a zaka samu ɗaya marubaci a cikin su wanda ɗabi'ar su ɗabi'a ce wanda take ta karanci galibin su ko a yau a mutum goma sai kai sa'a zaka samu mutum ɗaya wanda yake marubaci wanda kasancewar al'adar su ma a jahiliya duk wanda ya isa gida akan tudu yake yin shi saboda bako da waɗanda suke talakawa mabukata su hango hayaki yana tashi su zo a taimaka musu kuma mafi yawan mawadatansu idan ka karanta tarihinsu tun a jahiliya tukwane ba sa sauka daga kan murhu har ma akwai wani wanda yake waka yana alfahari a cikin wakarsa garken dabobin shi daga ya wuce taguwa daga ta ga ya wuce sai ta fasa kuka ta san cewa yanzu a durkusar da ita a soke ta amma baki gara wanda akwai Qais ɗaya daga cikin magabata ya sauka bakunci lokacin sun dawo daga kasuwanci sai suka yada zango a wani kauye inda suka yada zango gidan wani mutum ne da suka sauka yini na farko yanka musu rakumi yini na biyu yanka musu yini na uku ya ƙara yanka musu ya ƙara soke musu rakumi kwana uku a jere a ran yini na uku bayan sun gama sai suka kama hanya da za su huta sai suka ba yaron su sai ya ajiye wani daman kuɗi a wajen iyalin wannan mutum da riguna rigunan da suka ajiye riguna sun fi dari ya hutu zai raka su haddan ya dan raka su sai ya dawo da ya dawo sai matarsa ta nuna masa abin da suka bar musu ta ke yanke kwashi kayan nan da kudaden nan ya je ya tsare gabansu ya ce wallahi ya ce in ma su amshi wannan abin da suka bada na dukiya ko kuma wato ya sadaukantar da rayuwarsu shi amma yaki wai tsakanin shi da su ko su amsa kenan ko a fafa ta yaki ya ce su ɗabi'arsu da al'adarsu in sun ma mutum karamci ba sa buƙatar sakayya a wajen Allah suke nema to don haka malamai suka ce annabi Ibrahimu alaihi salam shi ne ya sunnanta mana garar baki an gane ko kenan karrama bako kai masa sha biyu ta arziki bakin gwargwadon ikonka to shine anan ubangiji ta'ala yace fa malabisa annabi Ibrahim bai yi jinkiri ba an ja abi ijlin hanif wato kai tsaye sai ya zo musu da maraki wanda yake gasashe kaga bayan sallama kawai sai abin da ya biyo baya shine abin wannan duk da cewa a irin yau lokaci ne wanda an ci gaba, akwai abubuwa waɗanda suke na daban wanda ake gabatar ma da bako kafin a kawo masa abinci kenan, dan wasu abubuwa waɗanda suke na taunatawa. Falamma ra'a aydiyahu, lokacin da Ibrahimu alayhi salam ya ga hannuwan bakinsa, la tasilu ilaihi, bata isa wato izuwa ga wannan wato abinci da ya shirya musu, nakirahum, annabi Ibrahimu sai ya kyamace su, saboda su dabi'as wa aujasa minhum khifa, sai ya saka tsoro game da su, saboda su dabi'ar su duk bakon da yazo da alkhairi to shine duk abin da aka gabatar masa zai ci, amma duk bakon da yazo da wata muguwar aniya ko ka kawo masa abinci ba zai ci ba, don haka Ibrahimu alaihi salam ya saka tsoro, an kawo an aje amma sun ki saka hannu su ci. Qalu la takhaf, sai suka ce masa kada ka ji tsoro, inna ursilna ila qaumi lut, mu jakadu ne na ubangijinka kuma an turo mu ne musamman zuwa mutanen annabi lut domin halakar da su. Wannan na nuna mana ɗaya daga cikin sifofin mala'iku, mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala ba sa ci ba sa sha, haka Allah ya halicce su. An gane ko? Ci da sha ba sifa ba ce ba ta mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka shi ne a nan Ubangiji ta'ala ya ce, falamma ra'a aydiyahum, lokacin da Ibrahimu alayhi salam ya ga hannuwansu, la tasilu ilaihi, ba ta isuwa zuwa ga abincin da aka gabatar musu, nakirahum, wato Ibrahimu alayhi salam sai ya kyamace su. An gane ko? Wa aujasa minhum khifa, wato sai ya saka tsoro a cikin zuciyarsa. Qalu la takhaf, sai suka ce masa kada ka ji tsoro. Kina wannan in kaga mutum ya shiga cikin wani yanayi, yanayin da yakan iya wani zato game da kai, to ba abin da ya dace kai masa bayani, kai masa bayanin halin da kake ciki. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan hanyar Makka, wani sahabi ya horoto jikin daji, ya gasa ya kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa. Manzon Allah yake karba, sai ya ga damuwa a fuskar wannan sahabi, manzon Allah ya ce masa, kada ka damu, ba mu maida maka kyautar ka ba face dan muna dauke da harami, domin shi wanda yake dauke da harami haji ko umra baya halatta yayi farauta, kuma baya halatta yaci duk abin da aka farauto ta kanas, wato saboda shi. Kaga dan haka anan shi annabi Ibrahimu da ya saka tsoro akan rashin ci da suka yi, shine suka ce masa, la takhaf, kada ka ji tsoro, inna ursilna ila qaumi lut, lalle mu an turo mu ne musamman zuwa mutanen annabi lut. Wa imra'atuhu qa'imatun, Ubangiji ta'ala ya ce a lokacin nan kenan matarsa tana tsaye domin kai kawo game da yi musu hidima. Fabahikat, wato sai ta yi al'ada, ko kuma fabahikat, wato sai ta yi mulmushi na dariya. Fabasharna habi Ishaq, sai muka bata albushir da samun ɗa mai suna Ishaqa. Wa min wara'i Ishaqa Yaqub, haka nan bayan ɗanta Ishaqa, wato za ta ga jikanta shi ne Yaqubu alayhi salam. Wannan albushir ne Allah yake ba ta kenan, za ta yi tsawon kwana ta ga ɗanta kuma ta ga jikanta. Alƙawarin Allah ko alƙawari ne wanda yake babu sabawa a cikinsa. To dangane da lafazin fabahikat, wato malamai suka ce abinda ake nihi da fabahikat sai ta yi al'ada a wannan lokaci, don haka Larabawa suke cewa fabahikatil arnab, wato zomo ya yi al'ada. Me suke nihi da abahik anan? Suna nihi shi ne jinin al'ada. Amma mafi yawan malamai akan abinda suke, abinda ake nihi da fabahikat, wato ita ce dariya wadda take sananna. To dangane da menene yasa ta yi dariya, malamai suka ce anan ta yi mulmushin dariya saboda gushewar wato tsoro ga mijinta annabi Ibrahim, wato da ita kanta, lokacin da suka ce masa la takhaf, kada ka ji tsoro. An gane ko? To dan haka sai ta yi mulmushin dariya, anan kenan tsoro ya gushe daga kan mijinta, haka nan daga gare ta. Duk da cewa wasu malamai suke cewa anan kasancewar tayi dariya ne dangane da raukana ta mutanen Annabi Lutu, sun ki gaskata shi a matsayin manzo har an kai lokacin a saukar azabar Allah, shine tayi dariya saboda mamaki. Wasu malaman suka ce kuma tayi dariya ne wato saboda tsoron da Ibrahimu alaihi salam ya saka a cikin zuciyarsa. Baki mutum uku kacal kana cikin jama'ar ka, ga fadawanka, ga mataimakanka, menene za su iya da kai har ka saka wani tsoro? An gane ko? To duk da cewa wasu malamai suka ce anan abin da ya sa ta dariya ta yi murmushi farin ciki ne da murna akan albishirkin da aka bata, wato na samun da, don haka akan wannan fada malamai suka ce akwai gabatarwa wato da jinkirtawa game da lafazin. Kenan wa mara'atuhu qa'imatu, halin kenan matarsa tana tsaye. Fa basharna habi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub fa bahikat wa qalat ya waylata a alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'di shaykha. Kenan halin matarsa tana tsaye, Ubangiji ta'ala yace sai muka bata albishir da samun da mai suna Ishaq, haka nan wato bayan dan Ishaqu za ta gaji kanta shine Yaqub. A lokacin nan sai ta yi dariya, ta yi murmushi, sai ta ce ya wailata kai cauna a alidu, shin yanzu aihuwa zan yi? Wa ana ajuzun alhali, ina tsohuwa, dattijuwa shekaru sun tura. Wa hadha ba'di shaykha, kuma gaya mijina wato halin ya zama dattijo. Shine malaman tafsiri suka ce tana da shekara 90, shi Ibrahimu alaihi salam yana da shekara 120. Duk da cewa wasu malaman suka ce tana da shekara 90, shi Ibrahimu alaihi salam yana da shekara 100 a wannan lokaci. Wannan kuma na nuna mana halaccin kafin wato ka haifi da ba laifi kana iya ambata sunan shi. In Allah ya bani da namiji zan sanya masa suna wani, in diya ce ta mata zan sanya mata suna wanci. Dan anan Allah ya rada ma Ishaqa da ɗansa wato Yaqub kafin a haife su, Ubangiji subhanahu wataala ya ce ga sunayensu, kamar yadda yace ya Zakariya, inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiya. Kenan jumla ta wa mara'atuhu qa'imatun, jumla ce hadiya. Kenan halin tana tsaye tana kai kawo domin yi ma mijinta hidima da bakinsa. Ubangiji ta'ala ya ce sai muka bata albishir da samun da Ishaqa, bayan dan Ishaqa kuma za ta gaji kanta shine Yaqub. A lokacin nan wato sai ta yi murmushin dariya. Alat sai ta ce ya wailata kai cauna, wanda ita wannan kalima ana amfani da ita ne lokacin da kaga abin da ya baka al'ajabi ya kayatar da kai. An gane ku, wanda asalinsa ya wailata ku, an gane ku, sai ya zamanto saboda yawan amfani da kalimar da Larabawa suke sai suka shafe hawo ki. Ya wailata ta ce kai cauna, mamaki, a alidu ta ce yanzu aihuwa zan yi, wa ana ajuzun alhali, ina tsohuwa, shekaru sun tura, wa hadha ba'di shaykha, tace wannan miji nawa gaya yana zama yana halin yana dattijo. Kenan shaykha nan shi ma masubu ne alal hal. Sai tace inna hadha, lalle wannan al'amari na samun da tsakanin dattawa guda biyu, la shay'un ajib, lalle abu ne wanda yake ya kai matuka a wajen mamaki. An gane ku, ya kai matuka a wajen mamaki. Ko yau abun mamaki ne a ga wanda yake dattijo ko wanda take dattijuwa, shekaru sun tura a ce ta haihu, abu ne wanda yake akwai mamaki a cikin jama'a. Qalu, sai mala'ikun suka ce da ita, a ta'ajabina min amrillah, ya zama mamaki zaki game da lamarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayt, jin kan Allah da albarkatunsa wato su tabbata akan ya ku iyalin gidan Ibrahimu. Wannan addu'a ce ta musamman mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala suke ma Ibrahimu alaihi salam da iyalansa. Wannan kuma shine ɗaya daga cikin dalilan da ke tabbatar da matar mutum tana daga cikin iyalinsa, balma ita ce tushen iyali. An gane ku? Don haka in shi'a da suke fitar da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ai ba sa daga cikin iyalinsa, wannan magana ce ta banza wadda bai kamata ba a waiwaya ta. Farko, ai sai da mata gida yake kaunuwa a sami iyali, in babu mace ya za a yi a sami yaya da jikoki, ita ce tushen iyali. Don haka anan Ubangiji Ta'ala ya ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayt, jin kan Allah da albarkatunsa su tabbata a kanku ahlal bayt, ya ku iyalin gidan Ibrahim. A lokacin nan Ibrahim daga shi saiwa sai matarsa kawai, amma matar tashi ita ce anan Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya kira ita da cewa iyalinsa. Kuma haka idan ka dauki wato inda Allah ya koro kissa game da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin suratul Ahzab, wanda karshen kissar Ubangiji Ta'ala ke cewa ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala takhabana bil qawli fayaquma allazi fi qalbihi al marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarruj al jahiliyyati al ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa adina Allah wa rasula inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum rijsa ahli al-bayt wa yutahhirakum tadhira. Anan duka magana ce Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yake da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Anan Ubangiji Ta'ala yace inna ma yuridu Allah, kusan da cewa kadai Ubangiji Ta'ala na nihi da ku, ku iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, liyuzhiba ankum rijsa ahlal bayt, dan ya tabbiyar da dukkan wata kazamta da wani datti gabarunku ya ku iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wayudahirakum tadhira, Ubangiji Ta'ala ya tsarkake ku tsarkakewa wanda babu wani datti da zai rage tare da ku. To dan haka mace tana cikin iyalin mutum, dan haka su Aisha, su Hafsa da sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna sahun gaba a cikin iyalin gidansa. Sai ya ce innahu hamidun, lalle ubangijinmu, an gane ko hamidun wato abin yabo ne, an gane domin halittun da suke cikin sama da waɗanda suke cikin ƙasa gaba ɗaya suna yabon Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Majidun kuma mai girma ne, wanda babu wani abu wanda yake sama da shi. Majid anan bi ma'ana karim, Ubangiji Ta'ala mai karamci ne, saboda tsabar karamcin shi anan ba tare da kun roke shi ba da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya dauka ya ba. Domin shi in aka ce al-karam shine kafin ka roka a baka, kuma ka roka a baka ka koma roko kuma a koma baka, ba za a kosa da kai ba. Shine anan yace innahu hamidun, lalle Ubangiji Ta'ala abin yabo ne. Kenan anan hannunka mai sanda ne ake ma Ibrahim alayhi salam da matarsa, wannan ni'ima ce ta musamman wanda ya cancanta su gode ma Ubangijinsu. Kuma majidun Ubangiji ne wanda yake mai karamci mai girma. Falamma zahaba an Ibrahim ar-raw, Ubangiji Ta'ala yace lokacin da wato firgici ya gushe gabarin Ibrahim alayhi salam, waja'atul bushra, wato al-bushr ya zo masa, an gane ko yujadiluna fi qaumin lut, wato Ibrahimu sai ya ringa tattaunawa da mu game da wato lamarin mutanen annabi. Malamai suka ce yujadiluna anan karka dauke shi a matsayin mujadala, ja'in ja a yi tagarrama, ba haka ba ake nufi. Matsayin Ibrahimu alayhi salam ya wuce ya jayayya da lamarin Ubangijinsa. Iya abinda Ibrahimu ya ɗabi'antu akan abinda Ubangijinsa ya ɗabi'antar da shi shine ya roka a bashi kawai, amma ba maganar jayayya. Don haka suka ce anan yujadiluna ayyu kallimuna, Ibrahimu alayhi salam sai ya rinka tattaunawa da mu fi qaumi lut, wato game da lamarin mutanen annabi. Malamai suka ce kana iya daukanta ababanta, amma anan dole yujadiluna ay yujadilu rusulana, yana jayayya da manzannin mu kenan, an gane fi qaumi lut dangane da mutanen annabi. Mujadalar kwa shine kamar yanda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya kissanta mana a cikin suratul Ankabut. Ubangiji Ta'ala yake cewa walam ma ja'at rusuluna Ibrahima bil bushra qalu inna muhliku ahli hadhihi alqarya, an gane ko inna muhliku ahli hadhihi alqarya innahum kan, yake cewa inna ahlaha kanu zalimin, qala inna fiha luba, قالوا نحن أعلم بمن فيها لن نجي أنه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. Ubangiji ta'ala ya ce lokacin da manzanninmu suka zo ma Ibrahimu alayhi salam da albashirin zai samu da kuma har ya gaji kansa shine Yaqub. An gane qalu wannan qalu sai mala'ikun suka ce masa inna muhliku ahli hadhihi alqarya, lalle mu masu hallaka wato ma'abuta wannan alqarya ne, alqarya ta annabi Lut. Inna ahliha kanu zalimin, domin ma'abuta alƙarya sun zamanto azzalamai ne, sun keta doka ta ubangijinsu. Ibrahimu alayhi salam sai ya ce musu inna fiha luda, ai akwai luda a cikin alƙarya, yaya kuma za ku halakar da ita? To shine malamai suka ce lokacin da suka bashi labarin cewa an tura su ne domin halakar da wannan alƙarya, Ibrahimu alayhi salam sai ya ringa ja'in ja da su, sai yake cewa yanzu idan akwai mutum 50 waɗanda suka yi imani da annabi Lut suka gasgata ubangijin da ya turo shi, za ku halakar da su? Suka ce a'a. Ibrahimu sai ya sake ce musu idan akwai 40 fa? Suka ce in an samu 40 ma ba za mu halakar da su ba. Sai ya ce to idan ko mutum 30 ne fa? Suka ce in ma 30 ne ba za mu halakar da su. Kai har aka zo Ibrahimu ya zo 10, daga 10 ya sauko ya ce in akwai mutum ɗaya fa? Suka ce in akwai daidai da mutum ɗaya ba za mu halaka su. Sai ya ce musu to inna fi haluda, to ai akwai annabi Lut, kamar yadda ubangiji ya tafi faɗa mana qala inna fi haluda. Ibrahimu ya ce ai akwai annabi Lut. Take yanke mala'iku suka bashi amsa suka ce nahnu a'lamu biman fiha. An gane ko? Ubangiji ta'ala ya ce mu muka fi kowa sani da wanda yake cikinta, ita alkarya shi ludin mun fi ka sanin wanda yake cikinta. Ubangiji ta'ala ya ce lanunajiyannahu, lalle ne za mu tsiratar da shi. An gane da iyalinsa, sai dai matarsa Ubangiji ta'ala ya ce ta zamanto daga cikin masu wanzuwa a cikin azaba. To shine a nan Ubangiji ta'ala ya ce falamma zahaba an ibrahima rabu, lokacin da firgici ya gushe gabarin Ibrahimu alayhi salam, waja'atul bushra, kuma bayan albishir ya zo masa, yujadiluna, Ubangiji ta'ala ya ce sai ya ringa tattaunawa da mu game da lamarin wato mutanen annabi Lut. Inna Ibrahima, Ubangiji ta'ala ya ce lalle Ibrahimu la halimun, ya ce mutum ne wanda yake mai matuƙar jimri. Abinda ake kira da halim shine mutumin da in aka cutar da shi sai ya kau da kai, baya waiwayawa balantana ya tanka abinda aka masa, duk abinda za a masa na cutar wato ba zai kula ba, sai ya kau da kai ya yafi, shine ake kira da hali. Wannan yabo ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ga Ibrahimu alayhi salam, inna Ibrahima, lalle Ibrahim la halim, Ubangiji ta'ala ya ce mai matukar wato jimri ne, wanda baya waiwayawa zuwa dukkan cutar wanda aka masa, rangwame yake kau da kai. Allahun kuma mai yawan nishi ne wato don tsoron Ubangijinsa game da laifukansa, ko kuma Allahun mai yawan roƙon Ubangijinsa ne subhanahu wa ta'ala, ko kuma Allahun mai matuƙar komawa ne ga Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala. Munib, an gane ko? Munib wato mai komawa ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato da tuba. Ya Ibrahimu a'rid an haza, a lokacin nan mala'ikun sai suka fada ga Ibrahimu alayhi salam suka ce masa a'rid an haza, kau da kai dangane da wannan jayayya, innahu qad jaa amru rabbika, domin tabbas wato lamarin ubangijinka ya riga ya zo, wa innahum, lalle waɗannan jama'a mutanen annabi Lut, atihim azabun ghayru mardud, azaba wadda take ba abun maidawa ba mai zo musu, ce ma'ana tuntuni Allah ya riga ya hukunta. To anan kasancewar kenan Ibrahimu alayhi salam lokacin da yayi jayayya da su mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala suka ga ya naci, a ƙarshe dai suka nuna masa cewa al'amarin nan fa an riga an gama, don haka ka daina bata lokaci. Shi da suka ce masa a'ari da anahaza, kau da kai dangane da wannan jayayya, ma'ana ka daina. Innahu qad jaa amru rabbika, lalle haqiqa lamarin ubangijinka ya zo, shine saukar azaba. Wa innahum, lalle mutanen annabi Lut atihim azabun ghayru mardud, ubangiji ta'ala yace azaba ba abun maidawa ba, tabbas wato ta riga ta zo musu, ko kuma me zo musu ce ban maka ba. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim zar'a wa qala hadha yawmun asib wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qaumi ha'ula'i banati hunna aqharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dayfi alaysa minkum rajulun rashid qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka lata'lamu ma nurid qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid qalu ya lutu inna rusulu rabbik lan yasilu ilayk fa asri bi ahlika bi kitbin min al-layl wa la yanatafit minkum ahadun illa ra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subhu biqarib falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mangud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id. Wato Ubangiji ta'ala ke cewa walamma ja'at rusuluna lutan, lokacin da wato manzannin mu suka je ma annabi Lutu alaihi salam domin halakar da jama'arsa, si abihim, wato annabi Lutu sai ya bakanta rai game da zuwansu, ya samu damuwa, wa baqa bihim zar'a, wato ya kuntata zuciyarsa. An gane ko abinda ake nihi da wa baqa bihim zar'a, wato annabi wannan Lutu alaihi salam sai ya samu kuncin zuciya, saboda larabawa suna fada baqa zar'u fulani bi kaza, idan suka faɗi wannan suna faɗi ne game da mutumin da ya fada cikin wani tsanani, tsananin da baya iya fitar da kansa. To shine anan annabi Lutu alaihi salam yana ganin cewa ya shiga tsakanin wuya, ga baki yayi, kuma ga yanda halin jama'ar sarki. Shine Ubangiji ta'ala ya ce si abihim, wato sai ya bakanta rai game da zuwansu, wa baqa bihim zar'a, ya kuntata zuciya, wa qala, sai ya ce hadha yawmun asib, yace wannan yini, yace yini ne wanda yake mai tsanani, yini ne wanda yake na bala'i da musiba, domin kasancewar yanda al'ummar sa suka shahara dangane da lalaci, baqo baya zawwa ya fita lafiya. Sai yace wa ja'abu qaumuhu yuhra'una ilayhi, jama'ar sa sai suka zo masa, yuhra'una ilayhi, suna gaugawa, sun samu labarin cewa an yi baki a gidansa. Wa min qablu, Ubangiji ta'ala yace gabanin zawwar waɗannan baki, kanu ya'maluna sayyi'at, mutanen Lutu sun kasance suna aikata miyagun ayyuka. Qala, sai annabi Lutu yace da su, ya qaumi, ya ku jama'ata, ha'ula'i banati, yace waɗannan ƴaƴana da kuke gani, kunna adharu lakum, wato su ne mafi tsarki gare ku, ma'ana ku zo in aura muku, in har wata bukata ce kuke da ita ta shahawa, to ku zo in aura muku ƴaƴana. Duk da cewa wasu malamai suka ce ba yana nihin ƴaƴansa ba, ma'ana kenan jama'a ƴaƴa mata kenan na jama'ar sa, saboda kasancewar suka ce kowane annabi shine kenan uban al'ummar sa, kamar yadda Ubangiji ta'ala yace annabiyyu aula lil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, yace ha'ula ibanati, yace waɗannan ƴaƴa mata nawa, yace kunna adharu lakum, sune mafi tsarki gare ku, ku zo in aura muku. Anan malamai suka ce wannan a can shari'ar wasu annabawa da suka gabata, har ma a farkon musulunci, ya halatta mumina a aura ma kafiri, da baya ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta, wanda kafin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aurar da ƴaƴansa ga wasu mazaji biyu waɗanda suke kafirai, ya aura ma Utuba dan Abu Lahab, sannan ya aura ma Abu al-As ibn Rabi, kafin Ubangiji ta'ala ya turo saƙon haramcin haka. to shine anai ubangiji ta'ala sai yake hakaito mana fattaqullaha ludi yace ku ji tsoron Allah wala tukuzuni fi dhaifi yace kada ku kunyata ni game da baki na da Allah ku bari su fita lafiya haka yake musu magiya fattaqullaha ku ji tsoron ubangijinku wala tukhzuni fi dhaifi yace kada ku kunyatar da ni game da baki na alaysa minkum rajulun rashid yace yanzu a cikin ku ba za a samu mutum wanda yake shiryayye mai hankali wanda zai ga cewa wannan abu bai dace ba koda kuna shashancin ku wannan baki ne suka zo ku bar su su fita lafiya alaysa minkum rajulun rashid yanzu babu mutum wanda yake na ƙwarai shiryayye a cikin ku mai hankali wanda zai ga cewa yin haka bai dace ba qalu sai suka ce da annabu ludu laqad alimta tabbas kai sanin malana fi banatika min haq ba mu da wata bukata ho game da ƴaƴan kamata ba mu da shawarsu wa innaka la ta'lamu ma nurid lalle kai ludu ka san abin da muke yi ka san bukatar da ta kawo mu qala sai annabu ludu yace da su law anna li bikum quwwa inda a ce ina da wani karfi na musamman game da ku wanda zan iya ife ku in ba baki na kariya ko kuma karfi wanda yake na mabiya yace au awi ila rukunin shadi ko kuma da a ce zan iya taro jiki zuwa wani gimshiki wanda yake mai karfi abinda yake nimi a nan inda a ce ina da wasu dangi wadanda za su iya bani goyen baya an gane ko akan kare baki na kinan da na kinan anan jawabu law mahzuf ne kinan da na taro jiki zuwa gare shi hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yaghfirullahu lilwan in kana la ya'wi ila rukunin shari yace Allah ya jikan annabu tabbas wato yana taro jiki zuwa ginshiki wanda yake mai karfi saboda mala'ikun Allah ne suka zo an gane ko karfi ko ga mala'ika ba sai an tambaya ba shine yace au awi ila rukunin shari qalu ya ludu sai suka ce ya ludu inna usulu rabbik kasanda cewa mu wato ma'aika ne na ubangijinka kenan wannan mala'ikun ne suke fada masa lan yasilu ilayk jama'ar ka ba za su sadu ba zuwa gare ka da wata mugunta don haka fasir bi ahlika bi kidin min al-layl tafi da iyalinka a wani yanki na dare maza ku fita ku bar al-qarya wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak wato kada ɗaya daga cikin ku ya waiwaya wato face matarka an gane ku wannan kenan sai ya zamanto kamar hani ne amma bi ma'anar khabar kenan ba wanda zai waiwaya illa matarka kawai ko kuma kada wanda ya waiwaya baya illa imra'ataka sai dai matarka kamar yadda yake cikin suratul hijr ubangiji ta'ala ya ce musu wa mudu haisu tu'umru ku shude ku tafi inda aka umarce ku cewa ku shi innahu musibuha ma asabahum domin ita wato abinda zai same su na azaba musibuha ubangiji ta'ala ya ce mai samun ta ne duk abinda zai same su na azaba sai ya hada da ita inna maw'idahum subuh lalle kuma alƙawarin saukar azaba gare su shine asuba annabu ludi ya nemi abin da yafi wannan gaugawa shi anan atake yake yake bukatar ta sauka ubangiji ta'ala yace masa alaysa subhu bi qarib shin yanzu asuba ba mu alaysa subhu bi qarib asuba ba ta zaman tuba mu kusaciya a yanzu in aka ce maka gobe za a yi ai gobe abu ne wanda yake kusa wa inna gadan lin nazirina qarib gobe kusa ce ga duk mutumin da yake jira alaysa subhu bi qarib falamma jaa amruna lokacin da al'amarinmu ya zo musu shine saukar azaba ubangiji ta'ala yace ja'alna 'aliyaha safilaha wato saman alkaryar ubangiji ta'ala yace sai muka maida shi ya zaman tu kasa kenan a takaice aka musu juyin wani ja'alna 'aliyaha safilaha sama alkaryar sai muka maida shi ya zaman tu kasa kenan kasa kuma ya zaman tu sama wa amdarna alaiha hijaratan min sijilin manbud ubangiji ta'ala yace muka biyo musu baya wato da ruwan duwatsu min sijilin wato na laka an gane ko shine malamai suka ce lakar jahannama manbudin kuma duwatsu waɗanda suke masu bibiyar juna ɗaya bayan ɗaya, musawwamatan inda rabbik, duwatsun da aka alamta su a wajen Ubangijinka. Malamai suka ce kowanne wanda za a jefa, wato akwai sunansa a jikin, ko kuma duwatsu ne wanda suke da wata alama ta musamman wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya bambanta su da sauran duwatsu waɗanda aka sani. Don haka ya ce musawwamatan, an gane ko minas sima ne, kenan abin alamtawa a wajen Ubangijinka. Sai ya ce wa mahiya, su waɗannan duwatsu Ubangiji ta'ala ya ce ba su zamanto ba bi ba idin a nesa minas zalimina, game da azzalimai. Duk wani azzalimi, waɗannan duwatsu ba a nesa ba suke. Yanda Allah ya jefi waɗannan mutanen annabi Lut shi ma ba zai sha ba, duk da cewa wato kadangare ne ke shan ruwan kasko albarkacin kaza, inda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, an gane ko in ba dan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da irin azabar da ta samu mutanen annabi Lut, da yau ko yau wani yayi aiki irin nasu da azaba ta dauke shi. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'ar cewa kada Allah ya kama al'ummarsa da azabar da ya halaka al'ummu waɗanda suka gabata. Ubangiji ta'ala kuma ya amsa masa wannan addu'a. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu gadon kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.